Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararro assalamu alaikum ni Sarfi Hashim Gumel tare da Grace Alher Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Juma'a 6 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa dandazon 'yan Najeriya da suka kammala umara da ke shirin dawowa gida sun samu cikas inda suka makale a filin jirage na Jidda. Haka kuma za mu ji cewa wasu masu ruwa da tsakiya harkokin siyasar Najeriya na nuna shakku kan zaɓukan tsayar da 'yan takara a jam'iyyun siyasar ƙasar. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta musanta cewa ta ba da bayanan sirri kan inda manyan jami'an sojin Rasha suke a bakin daga domin dakarun ƙasar Ukraine su kashe su. Da yake mai da martani kan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa dangane da goyon bayan da Amurka ke ba rundunar sojin Ukraine, sakataren watsa labarai na ma'aikatar tsaro John Kirby ya bayyana jiya Alhamis cewa gaskiya ne Amurka ta ba da karin sojin Kiev bayanan leƙen asiri domin taimaka musu su kare ƙasarsu. A bayaninsa, Kirby ya ce ba mu ba da bayani kan inda manyan jami'an soji suke a bakin daga ko kuma sa baki a shawarar da rundunar sojin ƙasar Ukraine take yankewa. Jaridar Times ta wallafa ranar Laraba cewa bayanan leƙen asirin da Amurka ta samar sun taimaka wa rundunar sojin Ukraine kai hare-hare da suka yi sanadiyar kashe jami'an sojojin Rasha da dama tun da Rasha ta mamaye Ukraine. Jaridar ta ambaci ta bakin wani babban jami'in Amurka da ya nemi a saya sunansa, wanda ya ce dakarun Ukraine sun kashe manyan jami'an sojin Rasha da dama kuma an kaiwa da dama daga cikin su hari ne tare da taimakon bayanan leƙen asirin Amurka. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Afirka ta ce tana iya ƙoƙari ta ga cewa ta taimaka wajen ganin ba a rufe ɗakin sarrafa rigakafin COVID-19 na farko a nahiyar Afirka da ke Afirka ta Kudu ba. Hukumar ta yi kira ga masu sayen magungunan rigakafa a Afirka su fara saye daga ƙasashen Afirka da ke sarrafa magungunan, bayan da kamfanin Aspen ya bayyana cewa ya zuwa yanzu bai samu odar rigakafi ko guda ɗaya ba. A jawabin hukumar CDC Afirka na wata-wata, mataimakin darekta Ahmed Ogel Uma ya jaddada cewa samun kasuwa yana da mahimmanci ga nasarar masu sarrafa rigakafin na cikin gida. Ya ce muna da kasuwa a Afirka, ya kamata waɗanda ke sayan rigakafin domin ƙasashen Afirka su canza yadda suke sayan magungunan rigakafin, yadda za su ba kamfanonin sarrafa magunguna na Afirka fifiko su ma a sayi rigakafinsu. Uma ya ƙara da cewa ƙasashe 11 na Afirka na fuskanta wani rukunin annobar COVID-19 kuma rukunin na biyar ya fi na baya muni. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni na nuni da cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya nemi afuwar Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett dangane da kalaman ƙin jinin Yahudawa da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Rasha Sergey Lavrov ya yi. Bisa ga rahotannin, Lavrov ya ce Yahudawa ne kansu manyan maƙiyan Yahudawa, ya kuma ce Hitler yana da jinin Yahudawa daga cikin dogon bayanin da ya yi na nuna ƙyamar Yahudawa a wata hira da wani ɗan jarida a tashar talabijin ta Italiya. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Isra'ila Yair Lapid ya fitar da sanarwa cewa Isra'ila tana buƙatar gwamnatin ƙasar Rasha ta nemi gafara sabili da kalaman na Lavrov.
To, nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniyan, kafin nan za mu leƙa Najeriya inda dandazon wasu 'yan ƙasar da suka kammala umara a ƙasar Saudiya suka makale a filin jiragen sama na Jidda. Nasira da Melikaya na ɗauke da wannan rahoton.
kuwan jibge fasinjojin a sashen tashin jirage na kasa da kasa a Jidda, inda don yawan su a Latilas, Saudiya ta sauya musu matsuguni zuwa sashen sauka da tashin Alhazai, wato Madinatul Hujjaj, inda ke da 'yan wajajen runtsawa. Alhaji Ibrahim Hamza da ke cikin fasinjojin ya ce bayan hatsaniya hukumomin filin jirgin sun ɗauke su suka kama musu masaukai a dab da filin.
Sunana Alhaji Ibrahim Hamza, AIBM Motors Chairman da ke namba 1 a Jasa Road da ke Kanan Dabo. To wannan abun da kamfanin jirgin sama na Mas Iya suka yi zalunci ne kai tsaye, sannan kuma kasumance mutum ya zo yayi ibada kuma zai koma ka karya alkawari ka saba mai. Allah ya gaya mana duk addu'a wanda aka zalunta fa karbabba ce. To dalilin yin wannan magana da nake da kai Ele Kaya shine ba ni da baki ko ido da zan iya ganin wasu jami'ai na kamfanin Mas Iya da zan ba su shawara ko in gaya musu zaluncin da suka yi su gyara sai ta wannan hanya. Su gaggauta neman yafiya da neman afuwa gurin mutanen da suka saba mawa. Na biyu, su gaggauta daukan matakin daukan mutane daga wannan guri da aka zo aka aje mutane. Saba alƙawarin da suka yi, 4 ga wata suka ce za su mai da mutane Najeriya. Sannan abin da zai ƙara bafta makare in ka gana wurin, duk ba kasashen duniya mutane daban-daban in sun zo awa ɗaya awa biyu zaka ga nemi mutum ka rasa ya tafi, sai mu 'yan Najeriya. Mu ne za a yi mu abin da aka ga dama.
Sunana Yusuf Ahmad Goni, Sarkin Sharifai, gashiwa mun sha wahala mun ta gayyara, ban san me yake mun dadi ba. Ga guzurin mu ya kare, ga kuma can gida iyalai da yara suna ta tsammanin mutum, musamman a yanda suka rubuta yanzu da muna Najeriya.
Kakakin kamfanin jiragen na Max Air Ibrahim Dairu ya ce kamfanin ya riga ya dawo da wasu fasinjojin, kuma ba lalle ne akwai wani sakaci daga bangaren sa kan halin da 'yan umrar suka shiga ba.
Ba ya shafi kamfanin jiragen Max Air bane kawai, akwai kamfanonin jirage na duniya duk ya shafe su. Su wannan 'yan umara sun fito daga Makka, wasu daga Madina, sun zo kusan awa 12 kafin lokacin su, kuma dalilin da hukumar Saudi ta bayar kenan na hana tashin jirage har tsawon awa 48. In ka je filin jirgin zaka ga akwai cinkoso da yawa wanda ba baka ma iya shiga. Kannan kuma su hukumar Saudi suna dora wannan laifin da kamfanonin tour operators kenan, masu karɓar kuɗaɗen waɗannan maniyata na umara, su suke sako waɗannan mutane a samu wannan cinkoso a filin jirgin. Kana kuma suna magana cewa za su ɗauki mataki na hukunta su.
Yayin da raɗe-raɗe ke nuna Saudiya ta dakatar da jigilar 'yan umarar na Najeriya na wani ɗan lokaci, fasinjoji sun ce wasu jiragen na tashi zuwa Najeriya ciki da jirgin Saudiya, wato Saudi Air. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta a gayar Nasiru da Malika. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Bada White House ta sanar da cewa Karine Jean-Pierre za ta zama sabuwar sakatariyar watsa labarai ta fada daga ranar 13 ga wannan wata na Mayu. Jean-Pierre, wadda a halin yanzu ita ce mataimakiyar sakatariyar harkokin watsa labaran ta fadar, za ta maye gurbin Jen Psaki, wadda ta rike wannan mukamin tun da aka zaɓi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa. Sanarwar da fadar White House ta fitar ta bayyana cewa ba kawai Karine na nuna ƙwarewarta da basira da kuma mutunci a aiki kaɗai ba, amma za ta ci gaba da jagorantar yin bayanai akan aikin gwamnatin Joe da Harris a madadin Amurkawa. Sanarwar ta ƙara da cewa Jen Psaki ta bar gurbin maido da mutuncin zauren ganawa da manema labarai na fadar White House. Psaki ta gode wa Biden domin damar da ya bata a wani sako da ta wallafa a shafin Twitter. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Somalia sun ayyana ranar 15 ga wannan wata na Mayu a matsayin ranar da za su zaɓi sabon shugaban ƙasa. Kwamitin zaben shugaban ƙasar da ya kunshi 'yan majalisa 17 daga dukkan majalisun tarayyar biyu sun gana jiya Alhamis a Mogadishu suka tsaida ranar zaben. Ranar 15 ga watan Mayun da kwamitin ya tsaida ta kasance kwanaki biyu kafin cikar wa'adin da kasashen duniya da ke ba da tallafi suka ɗiba na kafa sabuwar gwamnati a Somalia, ko kuwa su katse tallafin da suke badawa. A wata takaitacciyar sanarwa, mataimakin kakakin majalisar dattijai Ali Saban ya ce wannan mataki ne na kammala aikin majalisa, wato zaben shugaban ƙasa. Ya ce babu shakka aikin da ke gabanmu shi ne mu zaɓi kwamitin da zai sa ido a zaben shugaban ƙasa da kuma sa ranar zaɓe. A ƙarshe, Allah ya sa ya zo mana da sauƙi. An yi jinkirin gudanar da zaben shugaban ƙasa na tsawon sama da shekara guda sabili da rikicin siyasa da ya hana 'yan majalisar zaɓar membobin kwamitin da za su zaɓi shugaban ƙasar. Daga ƙarshe, jiya Alhamis, wata ƙungiyar mayaƙa da gwamnatin ƙasar Libya ke marawa baya ta musanta zargin da ake yi cewa tana kisa da gasawa al'umma ƙuba da kuma tilasta mutane aiki ƙarfi da yaji. Ƙungiyar ta ce tana kiyaye doka ta kuma yi barazanar yin ƙarar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty akan rahoton. Ranar Laraba, ƙungiyar Amnesty ta zargi ƙungiyar SSA da cin zarafi da kisa da ya saba wa doka, da tsare mutane ba gaira ba dalili, da tsarewa da kuma kulle masu ƙaura da 'yan gudun hijira, da kuma gasa a ƙuba da waɗansu ayyukan keta haƙƙin bil'adama. Ƙungiyar SSA ta ce tana kiyaye dokokin ƙasar Libya, tana kuma hukumta duk membobinta idan suka saba doka. Ƙungiyar ta kuma bayyana cewa tana da hurumin yin ƙarar ƙungiyar Amnesty da laifin ɓata sunan ƙasar Libya da kuma cibiyoyinta.
Labaran duniya kenan, aka saurara ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, masu ruwa da tsakiya a harkokin siyasar Najeriya na nuna shakku game da zaɓukan fitar da 'yan takara daga jam'iyyun ƙasar. Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da wannan rahoton.
A yayin da hada-hadar siyasa ke ci gaba da kankama a Najeriya, masu ruwa da tsaki akan harkokin siyasar na ci gaba da nuna bukatar ganin jam'iyyun siyasar sun nuna adalci a lokacin zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara na jam'iyyun. Masana harkokin siyasar dai sun ce daga wurin zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyun siyasa ne ake samun shugaba nagari da zai shugabanci al'umma, ko kuma akasin hakan. Comrade Ibrahim Tinganwawa wani mai sharhi ne akan harkokin siyasar duniya ya ce ƙasashen da suka ci gaba jam'iyyun siyasar suna fidda 'yan takara ne da suka cancanta ba wai ra'ayi ba.
Kaman ƙasashen da suka ci gaba su suna zaɓa 'yan takara ne ba da son zuciya ba, don abin da ke kashe siyasa a gurinmu shine cewa ana sentiment.
Sanata Aliyu Sabi Abdullahi dan majalisar dattawan Najeriya ne mai wakiltar arewacin jihar Niger, da a yanzu yake buƙatar ganin jam'iyyar ta APC ta sake tsaida shi a matsayin ɗan takara, ya ce idan dai za a yi adalci ba ya da shakku.
Ni dai zaɓe ne, ba kama karya ba. Idan za a yi kama karya, to ban da ƙarfin da zan kama an kari. Amma idan zaɓe za a yi, na tabbata ina da abun da zan nuna, da kuma abun da masoyana da magoya bayana za su yi nuni na ci gaba.
Shi ma dai gwamna Abubakar Sani Bello da ke neman APC ta ba shi damar tsayawa takarar kujerar majalisar dattawan daga yankin arewacin jihar Niger ya ce duk da yake APC ta samu karɓuwa, amma a lokacin zaben fidda gwani lamarin na bata ruwa.
Amma inda ake samun matsala shine in an zo wajen primate wanda ke tsayawa, in an sa zuciyar zuci sai mutane su shita wai. Ina kira ga shugabannin jam'iyya, za a fara primaries nan da sati biyu insha Allah, a duba a fidda son zuci a tsayar da mutanen da jama'a ke so, saboda ya zo zaɓe da kafin ya muna sauki.
A yanzu dai manyan jam'iyyun siyasar da ke gogayya da juna a Najeriya, wato APC da kuma PDP, sun ba da tabbacin yin adalci a lokacin zaɓuɓɓukan fidda gwanin. Da farko, ga shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger, Barista Tanko Beji.
Lokacin fidda 'yan takara ya zo, muna ƙara ba da tabbaci cewa za mu yi wannan da tsoron Allah, za mu yi gaskiya, duk wanda ya ci za a bashi.
Shi ma dai mataimakin shugaban APC a Najeriya mai kula da arewa maso tsakiyar Najeriyar, Honorable Mu'azu Muhammad Bawari Jau, ya ba da irin wannan tabbaci na yin adalci.
Wanga shi ne a sanar da mu na farko, in ya yi kyau mu kyau, in ya ɓaci muka ɓaci. To ina tabbatar ma mutanen Najeriya cewa da mu iya APC za mu tsaya, za mu yi primary abin da ake kira credible and transparent.
A yanzu dai hankalin 'yan Najeriya ya karkata ga masu zaben fidda 'yan takara na jam'iyyun siyasar ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. nan haka yake shirin kuma na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu haka anan birnin Washington DC agun muna cewa karfe 3:20 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzu kasancewar wasu yankunan arewacin Najeriya da ma kasar Niger suna fama da yanayin zafi mai gigita hankalin mutane shirin da ya gabata ya maida hankali akan irin cututtukan da irin wannan yanayin matsanancin zafi yakan iya gadarwa dan adam a yau kuma bakon namu wato kararre kan al'amuran dumamar yanayi kuma babban jami'i a ma'aikatar tsaftace muhalli a jihar Kaduna Najeriya Dr. Umar Hairau zai maida hankali ne akan irin illar da ita wannan cuta ta bugun jini wato heat stroke take yi wa jikin wanda ya kamu da ita
daga cikin yanayi wanda shi wanda irin wannan cuta ta kama na heat stroke akwai abubuwa da kan sa duk jiki ya galabaita ya rude ya rikici daga cikin irin waɗannan abubuwa in ba a kokari an magance ba tun akan lokaci to shi yakan sa fa a samu damage musamman na wasu bangarorin jikin dan adam na farko akwai kwakwalwa akwai huhu akwai zuciya akwai koda akwai kuma waɗannan fatu da ke cikin jikin ɗan adam dan in ba a yi kokari an maza an shawo kansa ba to tabbas mutum zai shiga wani hali na gagari
to shin ta wani hanya ne za a magance wannan cuta
za ki ga mutane na watsa ruwa a kansu waye don samun sa'ida wannan ba shi ne hanya mafi sauki wajen magance wannan ba mafi akasari abinda ake so mutum ya yi shi ne a guji karewar ruwa a jiki shine na farko abinda bature ke kira dehydration ana iya magance wannan ta hanyoyi da dama na farko akwai kaman a daina gudanar da atisaye a tsakiyar rana ko aiwatar da aiki a wannan lokacin rana kaman misalin karfe 12 zuwa 5 na yamma amma ana iya yi da sassafe ko da maraice wannan yayi daidai sannan kuma ana buƙatar a wannan yanayi na zafi ya rage adadin lokacin da yakan kasance a rana sannan a rika samun hutu musamman in kana da wajen da zaka shiga ka huta kaman da akwai AC a je a zauna a wuri mai sanyi sannan a rika fesawa fuska ruwa ana dan shashshafa kai mai dan karancin sanyi ba wai mai tsananin sanyi ba saboda kaucewa dumaman jiki idan har ya kasance sai an yi aikin a cikin yanayi na zafi sannan a saka kaya marasa nauyi idan har za a fita waje a cikin wannan yanayi na zafi sannan kuma a samu tafkekiyar malfa idan kana da ita ko da irin na fulanin nan ko irin wannan na kaboyi a sa ta in za a fita saboda kare tsananin zafin rana da za ta zo ta kwankwadi tsakiyar kwakwalwa sannan a samu bakin gilashi a kafa da makamantansu a kasance ko da yaushe a wuri mai sanyi a kwankwada a kyankyama a nannaga a kurkurwa sannan a rika yawaita wanka da ruwa mai dan lamlam haka a lokacin azumi a kiyaye zama a wuri mai cinkoso musamman wuri wanda akwai rana a ci abinci mai gina jiki mai kyau sannan kuma a guji cin abinci mai yawan gishiri a guji yawan shan kofi wanda yake dauke da wannan abu da ake kira caffeine a kuma nisanci yawan shan lemon zaki na kwalba
a wani bangaren kuma farfesa Murtala Badamasi na Jami'ar Bayero a kanan Najeriya cibiyar harkokin noma da suka shafi kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi yayi duba ne akan batun harkar noma da ke janyo koma bayan samun yabanya
yawan noma yana haifar da cewa ƙasa ta gaji ta saki ya kasance kuma yabanya ta fara yi baya-baya. A da manoma suka yi wata dabara idan sun noma wannan guri baɗi sai su batta ta huta sai su koma wani guri su noma ta alabashi bayan shekara ɗaya ko biyu sai su dawo kan wannan sai kuma a sake noma ta. Baidan duk sinadarin da ya kasance ta rasa sun dawo sababin cewar haki ya fito a gurin ya mutu a gurin ya kuma ƙara wa ƙasa gurin kwari. To amma yanzu da jama'a suka samu population muna magana wajen miliyan 200 da yan kai a Najeriya kusan ƙasar nomar da kika cewar duk inda kika kalla competition ake samu tsakanin ƙasar noma da kuma ƙasar gini. Ba mu zo mun raja'a da cewar ya ma za mu kalli ita kanta tsara biranen namu ya kasance an fara abin da ake cewa vertical development ba na cewar wannan gida ne a ƙasa kuma benaye ne wajen sama da kamar 20 ko 30 saboda har yanzu ma fuskanciya za a yi harkar gado a irin waɗannan gine-ginen ba. Kasashe irin su Masar da manyan kasashe sun yi nisa irin waɗannan harkokin. To ina ganin in muka ɗauki wannan zai rage competition ɗin da muke samu a ƙasar noma. To abinda ke da akwai shine shi wancan regenerative agriculture da na miki magana shi ana ma magana ne yaya za a yi kasance ita karan kanta ƙasar in an tashi noma ba kafce ta ake ba. Domin a kafce ta din yana ɗaya daga cikin abin da yasa take salancewa ya hakin da yake gurin yana gurin inda aka noma yana nan saboda wancan zai mutu koma cikin kasar zaki ga ingancin kasar yana samuwa har ya kasance za a iya noma shi na tsawon lokaci ba tare da ya samu illa ba.
Mai sauraro duk abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Da fatar za a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi.
To madalla a gaida Aisha Mu'azu. To don nan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta musanta cewa ta ba da bayanan sirri kan inda manyan jami'an sojin Rasha suke a bakin daga domin dakarun ƙasar Ukraine su kashe su. Da yake mai da martani kan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa dangane da goyon bayan da Amurka ke ba rundunar sojin Ukraine, sakataren watsa labarai na ma'aikatar tsaro John Kirby ya bayyana jiya Alhamis cewa ba mu ba da bayani kan inda manyan jami'an soji suke a bakin daga. Ko kuma sa baki a shawara da rundunar sojin ƙasar Ukraine take yankewa. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Afirka ta ce tana iya ƙoƙari ta ga cewa ta taimaka wajen ganin ba a rufe ɗakin sarrafa rigakafin COVID-19 na farko a nahiyar Afirka da ke Afirka ta kudu ba. Hukumar ta yi kira ga masu sayen magungunan rigakafa a Afirka su fara saye daga ƙasashen Afirka da ke sarrafa magungunan. Bayan da kamfanin Aspen ya bayyana cewa ya zuwa yanzu bai samu odar rigakafi ko guda ɗaya ba. Fadar White House ta sanar da cewa Karine Jean-Pierre za ta zama sabuwar sakatariyar watsa labarai ta fadar daga ranar 13 ga wannan wata na Mayu. Jean-Pierre, wadda a halin yanzu ita ce mataimakiyar sakatariyar harkokin watsa labaran ta fadar, za ta maye gurbin Jen Psaki wadda ta rike wannan mukamin tun da aka zaɓi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa.
To madalla masu sauraro anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Ciki hada shirin da zai zo muku shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo wanda yake tabo labarai na Amurka akan siyasa, zamantakewa, nishadi da dai sauransu. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a iya shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma ma a je shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul ta na gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashin Gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.